Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6049 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa da ke kan mita 102.5 zangon FM. Sai rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Ga waɗanda ke gane kuwa kuna iya sauraron mu kan Alfa Radio da ke Kumasi. Har ila yau kuwa iya kama mu ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki ke muku fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu da yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga labaran duniya mai karatu Baba Yakub Mukiri. Majalisar Wakilan Amurka ta tabbatar da wani kudirin doka da zai sa gwamnatin tarayya ta samu saukin mayar da bakin haure wanda aka same su da laifin tashin hankali zuwa kasashen su. Wannan dokar ta fayyace abin da ake nufi da laifukan tashin hankali, kuma ta magance matsalar da ke cikin dokar ta baya wanda kotun kolin kasar ta tabbatar da ita a cikin wannan shekara mai cike da tsarkakiya. Dokar ta baya ta baiwa gwamnati hurumin mayar da waɗanda ba 'yan ƙasa ba ne, kuma aka same su a cikin tashin hankali a cikin ƙasar Amurka. Amma sabuwar dokar ta lissafto laifuka da dama da za su kai ga mayar da mutane zuwa ƙasarsu, waɗanda suka haɗa da kisa da duka da cin zarafi ta jima'i da fashi da makami da kuma amfani da bindiga. A jiya Juma'a ne majalisar wakilai, wadda jam'iyyar Republican ke da rinjaye, ta tabbatar da wannan dokar bisa aƙidarta. 'Yan jam'iyyar Democrat 29 ne suka balle suka baiwa wannan dokar goyon baya, yayin da 'yan Republican guda 4 kuma kacal suka nuna adawarsu ga wannan sabuwar dokan. Tsohon shugaban Amurka Barack Obama da ya dade ba a ji motsinsa ba a fagen siyasar Amurka tun bayan da ya gama mulkinsa, ya shiga yakin neman zaɓe a jiya Juma'a da wani karamin sako da yake cewa akwai buƙatar mutane su fito su yi zaɓe saboda makomar demokradiyyar ƙasar ta ta'allaka ne a kansa. Ya ce idan aka kalli irin labaran da suke fitowa a cikin wannan lokaci za ka san cewa wannan zaɓen daban yake saboda irin muhimmancinsa. Ya ƙara da cewa sakamakon da zai biyo bayan wannan zaɓen zai iya zama mai haɗari idan ba mu kula sosai ba. Obama ya yi waɗannan kalaman ne a gaban ɗalibai na Jami'ar Illinois, inda aka karrama shi da lambar yabo ta bin ka'idan harkokin gwamnati. Bisa al'adarsa, Obama ya ki cewa ufa a kan shugaba Donald Trump da ya gaje shi, duk da irin caccakar da shi Trump ɗin yake yi wa shugaba Barack Obama. Iyalan wasu kurɗawan Iran su uku kuma 'yan fafutuka da aka yanke musu hukuncin kisa a nan Iran ɗin sun ce sun gano hukumomin ƙasar na shirin tabbatar da wannan hukuncin kisa a kan 'yan samarin a yau Asabar. A cikin wani saƙon bidiyo da aka ɗauka a jiya Juma'a kuma aka aike zuwa muryar Amurka, mahaifiyar ɗaya daga cikin waɗanda za a kashe da kuma ɗan uwan ɗaya daga cikinsu sun yi kira ga ƙasashen duniya da su hana Iran aikata wannan hukuncin kisar a kan waɗannan mutane uku. An ɗauki bidiyo ne a gidan Amene Gandere, mahaifiyar Ziniyar Murad, ɗaya daga cikin wato waɗanda za a kashe kenan a gidanta da ke birnin Marian wanda ke arewa maso yammacin Iran. Sauran mutane biyun ko sun hada ne da ɗan uwan Ziniyar ɗin da ake kira Longman Muradi da kuma Rahim Hussein Panahi, wanda ɗan uwansa ne Amjad Hussein Panahi, mutumin da yake cikin bidiyo tare da Gandere mahaifiyar Ziniyar. Gandere ta ce kwanaki biyu da suka wuce ta ji hukumomi suna kashedin cewa za su zartar da hukuncin kisa a kan 'yan samarin. Ta ce tana kira ga al'umman duniya a yi kira zuwa ga ƙasar Iran ta daina wannan abu kada ta kashe musu 'ya'yansu. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani babban jami'in ma'aikatan harkokin wajen Amurka ya hakikance cewa Koriya ta Arewa ya kamata ta fara nuna wa Amurka alamar cika alkawari idan Pyongyang ɗin tana buƙatar komawa kan teburin tattaunawa da Amurka. Masu tattaunawa daga Iran jama'a gafarce masu tattaunawa daga Amurka da Koriya ta Kudu suna kai komo akan batun kawo karshen shirin kira makaman nukiliya da aka cimma a cikin watan Yuni a taron koli tsakanin shugabannin Amurka Donald Trump da kuma na Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Duk da irin nasarori da ake hasashen samu, akwai kuma cikas da ake huskanta na rashin samun tabbas daga Koriya ta Arewa da kuma bukatunta na neman samun tabbaci na tsaro da kuma daukar wasu alƙawura kafin ta amince ta wargaza makaman nata na nukiliya na kare dangi. Amma shi babban jami'in na Amurka Adrian Thompson, wanda ke kula da tattalin makamai da kuma tsaron ƙasa da ƙasa ƙarƙashin sakataren harkokin wajen Amurka, ya faɗa wa manema labarai a nan Washington jiya Juma'a cewa Amurka ba za ta baiwa Koriya ta Arewa wani tabbaci ba har sai ta aiwatar da abin da ta faɗa a baya.
Kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. Assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a wani sabon shirin na
a bari ya huce,
wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani.
Sai ke ya ce ka
ce
yardaddan sarki don shi aka aike ko yaushe
sarki ya ce ka canzanta abinda ka kai ne ya dace.
To jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da wannan lokaci. Daula Salim barka da warhaka.
Usman Ahmad Kabara ina kwana.
Lafiya kalau ya gida.
Lafiya kalau.
Ya aiki.
To mun gode Allah ya wannan canjin yanayi, wannan zafi da ake ta kwallawa kwanan nan.
Sai a hankali zai tafi aika ku da ma in sanyi ya zo sai kuma buya.
Wallahi. Haka ne fa.
Eh wai dan Adam yau ya gane hali don da ake yi.
An yi rana a ce an yi rana, an yi zafi a ce an yi zafi, kuma an yi sanyi a ce an yi sanyi.
To haka haka
ne take. Muna son tsaka tsakiya ai.
To Allah ya samu dace. Zaki fara mika mana sakon gaisuwa amma bari in yi ta'aziyya mutum biyu da suka rasu. Ta'aziyyar farko zan mika ta ne zuwa ga iyalai ƴan uwa da abokan arzikin Alhaji Isa Mayanan Gusa wanda Allah ya warsuwa a ranar Laraba 5 ga watan nan na Satumba, sai mu ci Allah ya ji kanshi da rahama. Har ila yau a dai Larabar akwai wani bawan Allah shi ma shehu malami a Jami'ar Bayero da ya rasu, wato Dr. Habibu Sani Babura, wato Talban Babura kenan, wanda shi ma Allah ya karbi rayuwarsa bayan ya kwashi shekara da shekaru yana koyarwa, yana taimakawa al'umma da makamantansu. Har ma mun yi shiri da shi a cikin shirin na kasa ba kasa, wanda wannan makon ma mun yi bitar wancan makon a ji, wannan makon ma za da za a shiga cigaban hirar da muka yi da shi na cewa wani ne shi da yanayin rayuwa yadda ya fuskanta. Kin san shekaru kusan 30 da wurin 6 ko da 7 ya kwashi yana kan wilciya irin kujeran nan ta guragu. Amma kuma haka yake ba da gudunmuwarsa ba ɗan kaɗan ba, ko in ce ya ba da ta ba ƙaƙƙautawa. Allah ya ji kansa da rahama kyau ta ƙarshen mu.
To amin ya rabbil alamin.
Yawo shi ma mai nan gusau, Allah ya ji kansa da rahama.
To Usman, ni ma kamun na shiga filin gaisuwar mu na abari ya huce, bari na mika sakon ziya ta zuwa ga Hajiya Safiya Alhassan Mai Dambe Katsina, wanda jiya da safe Allah ya dauka ran mai gidanta Alhaji Idi na Bagadi. Allah ya ji kanshi kuma ya kyautata namu zuwon.
Amin amin.
Dukkan iyalan shi ta aziya.
Amin amin. To Allah ya kyautata karshen mu. To yanzu kina iya mika sakonnin gaishe-gaishen shafin Facebook din ai.
Gaisuwan fata alherin abari ya huce zuwa ga Nura H Dadu Mazugal da Tahiru Idris Alhassan da kuma Lawal Namure. Sai gaisuwan fata alherin mu na abari ya huce zuwa ga Dayyabu Yahaya Bebeji da Shafi'u Madinatu Kano. Fata alherin abari ya huce zuwa ga Zakariya Abubakar tare da Jibrin Baba Muhammad. Fata alherin abari ya huce zuwa ga Shehu Abdullahi. Gaisuwan fata alherin abari ya huce zuwa ga Yahaya Muhammad Wabi da Abdullahi Muhammad. Fata alherin abari ya huce zuwa ga Muhammad Gambo. Gaisuwan fata alherin mu na abari ya huce zuwa ga Ashiru Hamisu da kuma Sanata M Kabir. Sai daga ƙarshe takardar da ke hannuna, gaisuwan fata alherin abari ya huce zuwa ga Bashir Adam tare da Musti Musti da kuma Iliyasu Haruna, da fatan dukkun tashi cikin ƙoshin lafiya.
Barka da aiki, yanzu kan sai mu shakata mu dawo
kuma. To barka mu, bari mu shakata kan.
Yeah.
To daula kin san ɗan makonni biyu da suka wuce kusan ce an yi makon Hausa ko ranar Hausa ta duniya wanda kuma yana ɗaya daga cikin abin da muka taba a shirin yau da gobe a ran Juma'a jiya kenan wannan ce ta sa muka ce to hirar da muka yi da masanin tarihi Dr. Salisu Bala daga gidan adana tarihi na Arewa House a Kaduna ta yi matakar mahimmanci domin kuwa ya yi maganganu sosai akan mahimmanci da gudunmuwar da yaren Hausa ya bada ko harshen Hausa a cikin duniya da kuma irin tasirin da ke ci gaba da yi dan da su Swahili yaren su ko in ce harshen su ya wuce Hausa a inda ake magana da shi to amma sabon kididdiga sun nuna cewa ai yanzu harshen Hausa ya fi kowane harshe yaduwa a cikin kasar Afirka kuma an fi magana da shi a wurare fiye da yanda ake yi da Swahili din. To wannan ce ta sa muka ce bari mu zakulo shi masanin tarihi domin mu ji yaya wannan hirar da ta kasance ko yaya zai mana bayani akan harshen Hausa da Hausawa a kasashen duniya.
To inda kuma daga farko muka fara tambayin shi menene mahimmancin harshen Hausa?
Yaren Hausa wato zan yi cewa yanzu shi ne yare wanda yake kowane yare yare bunƙasa a lafiyar Afirka kuma wanda yare ne wanda ya samu asali da tushe na yaduwa daga Afirka zuwa sauran kasashen duniya gaba ɗaya. Kuma hakan yana da dalilai da dama wanda ya jawo bunƙasar sa. Shi da banta fiye da yaren Swahili wanda da kaga a yankin gabacin Afirka ya fi tasiri kuma ya zarce yaren Hausa a bisa tasiri a wancan lokaci da yanzu kuma yaren Hausa zai ya zarta shi bisa ƙididdiga da littafi na masana game da zance yake bayyana. Daya daga cikin dalilan yana da nasaba da wato tasirin da shi yaren Hausa ya yi ta bangaren ilimi. Idan na ce ta bangaren ilimi ina magana ne kan abin da ya shafi gudunmawa da Hausawa masana suka bayar wurin tabbatar da al'adun Hausa da kuma ilimin da ya shafi wato ci gaban al'umma aka sa shi a rubuce ta bangaren abin da ya shafi a jami. Misalin kun lura da za su ga akwai jaridu kamar irin su Al-Fijr wanda suka fito ta bangaren abin da ya shafi wanda suna bunƙasa yaren Hausa a wancan lokaci. Wannan da kuma jaridun Hausa da suke fitowa ta bangaren wato abin da ya shafi yada ajibi na addini kamar irin su Al-Izan kamar irin su Amana da aka yi a baya sun yi tasiri kwarai wurin yada yaren Hausa da kuma jawo mutane masu bincike akan bangaren abin da ya shafi yaren Hausa domin su bincike akan abin da ya shafi addini, al'adu, tsarin zamantakewa, tsarin ci gaban al'umma ta hanyoyi daban-daban da magabata suka wallafa. Sai idan ka duba babu wurin da misali muna magana akan bangaren ilimi in ka dubi kasashen Turai babu wata jami'a da ta fice a duniya yanzu wanda ba ta da tsangaya ko cibiya na karantar wato ilimi da ya shafi bangaren yankin Afirka wato cibiya ko Center for African Studies. To idan ka shiga da cibiyar nan za a ga cewa su masu kafa tasiri Hausawa ne waɗanda su malamai waɗanda suka yi rubutu a yaren ajami a duniya da kuma Hausa ne. To sannan kuma suka yi rubutu ne a fannoni daban-daban kama ga abin da ya shafi lissafi fannin lissafi fannin ilimin taurari fannin ilimin falsafa fannin ilimin addini da sassa daban-daban da ya shafe shi. Turawan kuma suna da ra'ayi suna da aƙidar cewa sai suke karanci wannan abin. To shi yasa suke zuwa kasashen Hausa su debi waɗannan littattafai da aka rubuta da ajami da kuma Hausa da jaridunmu na Hausa su kai su wayannan kasashe. Har kasar China yanzu haka akwai cibiyoyi na koyon yaren
Hausa
a ta idan ka je Saudi Arabia za ka je ka samu akwai Shahar Mansur za ka je ka samu mutane suna yaren Hausa ta gani. To da yake ta bangaren ilimi wanda shi idan an ce za a shiga cikin shi yana da yawa abu na biyu idan ka lura za a ga cewa kamar yadda na ba da misali ta bangaren wato tattalin arziki nan mutane ne yan kasuwa waɗanda suke fita suke tafiya sassa daban-daban na duniya suna yin kasuwanci da waɗanda suke ba jinsin su ba ƙabilarsu ba. Idan ka je ƙasar Mali a cikin Timbuktu wanda gari ne wanda yake yayi kauri yayi suna yayi suna sosai kada mai shida yawa manyan malaman nan har jami'an Sankore an kafa wani lokaci to in ka dubi za ga yaren Hausa yana tasiri a wannan cibiya wanda wannan cibiya ma hada ce kuma da wato gabacin Afirka musamman ma kasashen nan na Morocco Algeria da sauransu suna tasowa suna zuwa wajen suna kasuwanci mutanen mu suna tasowa daga cibiyoyi irin na Kano da sauransu suna tafiya suna kasuwanci to sai zaman to kamar idan ka je Sharman to za ga akwai kudin Najeriya suna yawo saboda ne saboda Hausawa da suka zauna suka tasiri a wurin suka koya ma Larabawan Hausa idan ka je ciniki ma za ga da me ake yi da Hausa ake yi kishiyata za ga yaran Hausa ce yayi a lokacin da Swahili ya zamanto an yi domesticated ne shi a Afirka ma'ana ya zamanto kawai iyakacin shi kasashen Afirka sai kasashen da ba za a rasa ba to a lokacin shi kuma yaran Hausa kuma yake fadada yake tafiya America yake tafiya China ake dafa cibiyoyi don koyar da shi harsuna irin na Hausa a yankuna irin na kasashen wato turai yanzu aka ga da duka samu a kasar China akwai mutane akwai department guda da ke koyar da yaran Hausa a yanzu haka akwai wani aboki na Mono Professor Nikolai da muka je muka hadu a Ingila shekara ta 2014 yaran Hausa yake koyarwa a wata jami'a kasar Rasha yanzu haka idan yana bukatar wasu abubuwa muna communicating na sai ta mishi da abin da ya shafi
nan ma ba sai zuga shi da akwai jami'a suke da gidan Hausa
suke da gidan Hausa haka ne
yanzu ga shi akwai professor shi turawa akwai professor shi yan Chinese akwai professor shi yan Russia da suke koyar da yaran Hausa haka kuma idan ka je cibiyoyin mu na wato kamar gabar ta tsakiya wanda cinikayya ya kara bunƙasa tsakanin cibiyoyin da ke gabar ta tsakiya da kuma abin da ya shafi kasashen Hausa mu a yanzu
to
yaran Hausa ya bunƙasa sosai da
sosai
kuma yana tasiri
a yi yawa to kafin da ci salisu za mu dinga yi muna kila daukar waya mutane sun kira kila suna son su tambaya amma kafin sannan abinda nake son in ji shine banda maganar rubuce-rubuce da aikin jarida da waye da makamantansu shin bayan wannan misali irin a tsarin gargajiya menene rawar da Hausa ya taka
rawar da kasar Hausa ta taka yana da yawa gaskiya ba dan kadan ba sai da yawa za ka ga cewa al'adunmu na gargajiya za ana magana za a ji magana akan abin da ya shafi abincinmu irin suturanmu irin kayan kide-kide tasirinsu ga sauran kabilu da al'adu da jama'a da ke wasu sassa daban-daban na duniya misali za a ga idan Bature ya shigo kasar Hausa so yake ya ga ya sai riga irin ta malam Bahaushe
ya sa
ka ga ya kawo mana kudi idan ka zo nan za ka sai fito su ga an sai zani irin na wanda mutanen kasar matan kasar Hausa ke sai su ke dauka suna sawa a je a kai fadin ka musu su tafi su kai matan su taraba a kasashen ƙetare idan ka dubi kanangu da irin su goge da sauransu idan ka je irin wuraren adana kayan tarihi na kasashen turai za ka je ka samu irin waɗannan kayayyakin a cikin museum su wacce suna killace su suna kuma yin bayani a kai ne wani ilimi da wani zai samu daga nan kasar Hausa
irin
kayayyakin al'adun gargajiya ya je ya dasa su a cikin kasar shi a wancan lokaci to da yawa za ka ga da rawaninmu da irin rigar taki da irin riga irin ta kamar garkuwa kamar irin abubuwan da ya shafi riga ta karka ta da ake zuwa da ita yaji duk da irin kayayyakin da sarakuna suke sawa za a ga suna nan damfare a cikin gidajen adana kayayyakin tarihi na waɗannan kasashe kuma abin da ke faruwa shi ne a wuraren da ake koyar da harshen Hausa waɗannan kasashe za a ga sun tafi sun je sun suna kai ɗalibai suna nuna musu suna kuma karantar da su irin abubuwan da malam Bahaushe yake a al'adance a kasar shi
to dafta kada mu katse ka
sai ga daula na magana
kada mu katse ka saboda karancin lokaci akwai tambayar da nake son in maka nace a takaice akalla kamar mutane nawa kake gani a duniya da suke magana da yaran Hausa da harshen Hausa
kila kiyasi
ka gudu daga sai dai a kwatanta gudu daga sai dai a kwatanta ni ne suna da yawa ba dan kadan ba saboda kamar yadda mun lissafa kusan da za a yi cewa Najeriya ita ce kasa da ta fi kowace kasa yawan mutanen bakajen mutane a duniya to kuma idan ka duba mutum yawa jama'ar da ke arewacin Najeriya hausa suke yi kabilun ma sun zo kai shi
sun shiga ciki sun masaji
idan ba sai ce ku kabila kaza bane ba za ka iya ganewa ba to kuma bature in da ya zo maka ka san ba dan kasar bane amma za ka je na hausa
haka
yaren hausa ya kabe ya karare ko ina a duniya ba inda ba a kokari ana kokarin tabbata shi da kuma kokarin koye da shi da kuma kokarin yin rubutu da yanayi za ka yanda ke miki magana din nan in miki magana da ku din nan akwai wani bature da ya taho daga Japan profesa ne ya ga ya yi ritaya ya yi aiki America ya yi ritaya wata university a Japan yanzu aka ya zo nan arewa house yana zaune babu aikin da yake yi sai karantar abubuwan da ya shafi jaridun mu na kasar Hausa wanda aka rubuta su da Hausa yana kuma aiki a kai lura ne da abubuwan da suka shafi
al'adu
ɓangaren abin da ya shafi zamantakewa
a fada
abubuwan da suka shafi
al'adun
malamai da kuma abin da ya shafi azumi da masarauta
a daular lokaci ba zai bar mu gama hirar nan ba wannan makon gaskiya sai ta kai mako mai zuwa saboda tana da tsawo na raba ta biyu ne saboda kin san lokacin
ana son a dan shakata
yawa a shi kin gane saboda haka Abimu ma bashin ta mako mai zuwa zamu karasa tattaunawar gaba ɗaya sai a ji muka karkare da shi a maganar harshen Hausa
to jama'a anan muka kawo karshen wannan shirin na wannan mako sai kuma wani mako idan Allah ya sake dawo da mu zamu sake kawo muku wani sabon shirin na abari ya huce mai kayatarwa da labaran bandariya da gaishe-gaishe a madadin
Usman Ahmad Kabara
da ni Daula Salim daga nan birnin Washington muke cewa ku huta lafiya
mun bar ku da wannan
na an kace sai zabe ga yin sarkin zanzu to kace muka mu dauke batun Allah
na jage kalalare ba yawa sai
wa annan
sarki ya Allah ya
wa sarki
mu goma zau mai nake ne murna Muhammad ya sarki
sala kunan da kalabe da shawara ta majalisa na an kace sai zabe ga yin sarkin zanzu to kace muka mu dauke batun Allah Abubakar Ahmad Bello
ko
yadi
ka ka
yanda ba ya ta ka yi gama da masoya Abubakar Ahmad Bello
ko yadi ka ka alhaji ya san dai dai
haka na
ke ya ta ya le da ba mu kuma da zau kai na ke murna ga Muhammad ji ya sarki
ai zan zaga ma ku ta boga wanda Allah ya ba
wanda doya ke ba to da ya to Allah ba ya
madalla da haka muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi zamu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya
Hausa Kano Kaduna
sa ka da bar da bauchi bar da anji hayya baye batun ban zaba garke ya ta ya le
no baka
yo kuma da za
haka na
nake din murna Muhammad ji ya sai
bana ga yanzu shi azaliki koda yana dan sariki Hausa Kano e ko Kaduna
sa ka da bar da bauchi bar da anji hayya baye batun ban zaba garke ya ta ya le
haka na
Wani
ne
ga da hannu ya
fa wani ya fa na da murna
ready to shiver the
VOA Afrique, dites-le à un ami.